الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم مدوكين سركي يا داود درسمو نلتاف موطا wanda muna nan cikin kitabi na 36 wanda muka shiga cikin sa a darasin da ya wuce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina da bari aje abin nan bashi ka ko tunanin nan je wato kitabul aqdiyah muna cikin babi na 4 wato al-qada'u bil yamini ma ash-shahid yanke hukunci wato bayan samun shaida daya hadawa da rantsuwa wanda aka yi bayanin cewa ana yin wannan idan shari'ar ta danganci dukiya kawai kamar bashi ko ciniki ko sha'anin kwadago haya da abin da ya kama da wa'annan to idan wato an samu jayayya mai shigar da kara ya shigar an neme shi da kawo shaidu amma bai samu shaidu biyu adalai ba amma yana da shaida daya adali to zai iya rantsewa madadin shaida na biyu to shine al-qada'u bi-shahidi ma'al-yamin to karkashin wannan babin muka tsaya ko cikin sa zamu tashi daga inda yake cewa qala malikun fa sunnatu talaqi wal ataqati fi shahidil wahidi wahida a bayan muka duba matsalar da take kafin wannan ya ce idan jayayya ce ta saki ko yan tabawa wannan wato matar da ta yi da'awar mijinta ya sake ta alƙali ba zai ba ta gaskiya ya mata hukunci ba dan tana da shaida ɗaya wai ta hada da rantsuwar ta ba haka nan bawa in yayi da'awar mai shi ya yanta shi shi kuma ya musa in yana da shaida daya shi bawan ba za a hada da rantsuwarsa ba ya samu nasara a hukuncin ba ita da shi duka in sun samu shaidu biyu adalai shikenan in ba samu ba to mijin mata sai a ce ya rantse kawai kan cewa bai saki matarsa ba sai watsi da da'awar tata kamar haka nan mai mallakar bawa ba za a zartar da yantawar ko sakin ba da shaida daya da rantsuwa mujarradan yace to amma yace sunnar saki da yantawa dangane da in an samu shaida daya kawai shaidu ba su kai biyu ba wahida to tsarin daya ne tafarkin daya ne wa ba bambanci inna ma yakunu al-yaminu ala zawji al-mar'ati wa ala sayyidi al-abd abanda koran za a yi in ba a samu shaidu biyu adalai ba a kowanne abinda ke zama wajibi akan mijin matar da tace wai ya sake ta shi kuma yace a to wajibin sa shine ya rantse kan bai sake ta ba yawa in ya so shi da Allah amma dai alƙali da sauran jama'a sai su bar shi cewa matarsa tana nan a matarsa bai sake ta ba, tunda ba ta da shaidu biyu adalai, ba za a ce ta hada da rantsuwa da shaida ɗaya ba a mata hukunci. Haka nan wato shi ma mai mallakar bawa sai a ce masa ya rantse a kan bai ‘yanta bawan nan ba, dawar da bawan yake yi ba ta da tushe. In ya rantse a kan haka sai a yi watsi da shaida ɗaya da take dawar tana da shi, ba za a karɓi shaida ɗayan ba a ce ta rantse a ya rantse shi bawan. A takaice dai, bawa da ya dawar an ‘yanta shi, da mata da ta yi da'awar mijinta ya sake ta, waɗannan ba za a yi amfani da shaida ɗaya su cika ta da rantsuwa ba wai a musu hukunci, ba za a yi wannan ba. In suna da shaidu biyu adalai to za su samu ani nasara, in ba su da wannan to sai a komawa miji da kuma mai mallakar bawa. In sun rantse a kan kore da'awar mata ko bawa shi kenan, zance ya wuce. In sun kasa ne a baya an ce mana sai a tsare su a takura su sai sun ainihin wato rantse din ko kuma su yi ikirari a kan abin da masu da'awan suke da'awa. Wasu kuma suka ta da zarar sun ƙi rantse wato wannan ya nuna da'awar ta matar ko kuma ta bawan gaskiya ne, saboda haka kawai sai a ba su nasara. Duk wanda ya samu damar rantse wato shari'a ta ba shi damar ya rantse tabbatar da gaskiyarsa da haƙƙinsa, don me ba zai rantse ba? In ya ƙi rantsewa duk abin da ani wato ya faru ai shi ya jawo. To yace wa innama al'ataqatu haddun min al-hudud, yace yantawa ita yantawa yantabawa wani haddi ne cikin haddodi, wai shi ba mu'amala ce ta dukiya zalla ba, duk da cewa akwai haƙƙin na dukiya wanda la'alla shi ya fi rinjaye tunda magana ce ta ‘yancin wani, to amma kuma akwai haƙƙin Allah subhanahu wa ta’ala a ciki. Saboda haka ba a yin amfani da ash-shahidu wal yamin a haƙƙin ‘yantawa sai an samu shaidu biyu adalai. Haka ma kuma wato saki, shi ma saki haddi ne daga cikin haddodin Allah maɗaukakin sarki, bayan da Allah ya ambata saki hukunce-hukuncensa ya ce wa tilka hududullah fala ta'taduha, waɗannan haddodin Allah ne kada ku ƙetara su. Mana abin duk da yake ba za ka ce tsoron haƙƙin mutum ba ne ba, wanda shi ne dukiya, to wannan shaida ɗaya ba zai wadatar ba ta da rantsuwa, sai an hada sai an kammala nisabin shaida shaidu biyu adalai. La tajuzu fiha shahadatun nisa, shaidar mata ba ta isa ainin a sha'anin ‘yantawa ko kuma sha'anin saki. Li'annahu iza ataqa al-abdu sabatat hurmatuhu, saboda shi idan bawa ya ‘yantu ta inda ya bambanta da sha'anin dukiya kamar na ciniki da bashi, akwai hukunce-hukunce na shari'a da suke ta'allaka da ‘yantawar. Yace idan ya ‘yantu shi bawa sabatat hurmatuhu, alfarmarsa ta tabbata irin na ta ‘ya’yaye. Misali, babu kisasi tsakanin bawa da ɗa, amma idan ya ‘yantu da wannan kisasi. Sannan akwai abubuwa da yawa da shari'a ba ta kallafa masa ba a matsayinsa na bawa, kamar aikin hajji, kamar jihadi na fardu aini, wato ma'ana jihadi na fardu kifaya ko na fardu aini sai da kurki na fardu kifaya ɗin sai da izinin mai shi, da dai sauran abubuwa irin waɗannan ba a lazimta masa su sai da ‘yanci. To in ya ‘yantu, alfarmasa ta tabbata ya zama cikakken mutum, haƙoƙi da dama daga haƙoƙin Allah sun lazamce shi na takalifi. Wa waqa'at lahu al-hududu wa waqa'at alayhi, wa waqa'at lahu al-hududu, haddoji suna aukuwa saboda shi, mana inda wani zai masa wani abu da ya cancanta a bikadinsa a yi haddi kamar kazafi, to za a yi. Abinda jumhur suke a kansa shi ne wanda ya yi kazafi ga bawa za a ladabtar da shi ne, ba za a yi masa haddi ba. To amma da ya yantu shi kenan, yanda ake yi wa kowa wato haddi, yanda ake yin haddi idan aka yi kazafi ga kowa cikin ƴaƴa, to haka za a yi masa shi ma. To haka dai sauran abubuwa, wa waqa'at alayhi, kuma za su auku a kansa abubuwan da misali aka ce ba za a yi haddi a kansa ba, ko haddin yana da sassauci a kansa saboda bawa ne. Kaga misali idan ya aikata zina a matsayinsa na bawa, ko da ya yi aure har yana da zuriya misali, ba za a yi masa rajmu ba, ba za a jefe shi ba, ba ma za a yi masa bulala ɗari cikakkiya irin ta saurayi da bai taɓa aure ba wanda ke ɗa ne, sai a masa rabin na ɗa saurayi, tare cewa shi baban mutum ne magidanci, menene ya yi suka da tawaya a haƙƙinsa shi ne wannan bautar. To in ya yantu, to ya koma gurbinsa. Ma'anar waqa'at lahul hudud, wato za a yi haddi saboda shi idan aka yi masa abin da ya cancanci a yi haddi, kisasi ko haddi daidai yake da kowa, sai a yi abi masa kadu a yi saboda shi kamar da ake yi a kan kowa. Haka nan kad ai waqa'at alayhi, ya aikata abin da zai jawo a yi haddi, to za a masa haddi. Can in wani yayi masa wani abu wanda in aka yi wada ana yi wa mutum haddi, shi ne aika kamar misali haddin ko kazafi. To haka nan misali kisasi irin wanda ya shafi rai ko kuma wato gabbai, to haka nan waqa'at alayhi, kuma shi in ya aikata laifi za a aiwatar masa haddin. Abubuwan da da ta'ziri ake masa ko kuma a sassauta masa hukubar, to sai a dawo a yi ta cikakkiya. To kaga haƙin Allah ya shi. Wa in zana wa qad uhsina rujima, idan yayi zina alhali yayi aure bayan ƴancin sa, to sai a jefe shi. Wanda da kuma inda dan auren da yayi ne wato kafin ya ƴantu, ba za a yi masa rajmu ba, yanzu ne ya zama cikakke. Wa in qatala al-abda qutila bihi, wa in qatala al-abda, kuma idan wani mulura anan akwai dan wahamin zai iya faruwa mutum bai lura ba. Wa in qatala al-abda, kuma in wani ya kashe shi wannan bawan da ya ƴantun, shi din ake magana shi yanzu ƴantaccen, idan wani ya kashe shi qutila bihi, za a kashe shi a kansa. Ai abinda jumhur suke akai banda Abu Hanifa shine cewa idan da ya kashe bawa, to babu kisasi sai dai biyan kimar bawan duk yadda ta kama, tare da ainihin wato ladabtarwa, amma dai babu kisasi. To an katala al-abda allazi taharrara kenan, bawan wanda ya ƴantun, in wani ya kashe shi, wani daban ya kashe shi, kaga kisasi za a yi ko utila. Ma'ana dai yana son ya ce duk ya koma gurbin sana cikakken mutum ɗa a sababin ƴancin. To saboda haka, tun da haka ne ba za a yi sako-sako ba ko sassauci cikin sharaɗin da zai mai da shi a ƴantacce ba. Yawwa, dole sai an samu shaidu biyu adalai, in har mai shi ya yi inkarin cewa ya ƴanta shi kuma bai da shaida sai mutum ɗaya ba, sai an samu shaidu biyu adalai, saboda girman al'amarin ya shafi rayuwarsa shi bawan, kuma ya shafi wani abu na haƙoƙin Allah kamar takalif na shari'a. Wasabata lahul mirasu bainahu wa baina man yuwarisu, har yanzu kuma abinda zai biyo bayan ƴancin shi ne gado zai tabbata masa tsakaninsa da wanda zai gadayya da shi. Ai mutum, ai bawa baya cin gado ko yawa ai arriq wato ni aya cikin ma'anul irs ko ba haka ba yawa ababen dake hana gado akwai bauta a ciki bawa baya samun gado bawa idan babansa ko dansa ko ma wane ne sa dai ya rasu to bai da gado shi dai saboda in an bashi gado ma to tamkar an gadar da mamallakin sa ne saboda haka shari'a ta hana gado ga mai wato wanda yake bawa ne shi ko da ma sashen sa ya yantu indai bai zama yantacce ga baki dai bai da wata sha'iba ta bauta to bai da gado kaman kafirci ne yawa to saboda haka abin yana da yawa da haka dai sai an samu cikakkun shaidu biyu a dalai sannan sai a tabbatar da cewa ya yantu saboda nauyin haƙoƙin da ke ta'allaka da wannan fa in ihtajja muhtajjun faqala to maliki yace to kuma idan wani mai jayayya ko mai son kafa hujja ya kafa hujja don ya kare cewa ya kamata dai a ce ko maganar da'awar ƴan tawon ne ko abin nan sakin ne ayi amfani da shaida daya adali hade da rantsuwa in wani mutum yayi jayayya ya kafa hujja faqala yace law anna rajulan ataka abdahu to da wani mutum zai yanta bawansa mutum ne yana da bawa sai yanta shi waja'a rajulun yadlubu sayyidal abdi bidainin lahu alayhi to sai wani mutum na daban sai yazo yana neman mai mallakar bawan wato akan wani bashi da yake bin sa shi yana da bawa ya ce ya yanta bawan wani da ke bin sa bashi sai ya ji labari sai ya zo ya ce to da yake yanta bawa ai bai biya ni bashi na ba ina bin sa bashi yanta bawa nafila ne in ma kafara ne da ke zama wajibi ko ba kance to ai biyan bashi wajibi ne haƙƙi ne na mutum saboda haka ba za a sarayar da shi ba to sai ya zo ya ce yana bin sa bashi fa fa shahida lahu ala haqqihi zalika rajulun wa imra'atani to rajulun namiji daya inda zai kunna injin amma kuma inda yasa da mun sai hakura kawai ya bashi saboda akwai masu ji ne a waje in ba tunda zai kunna injin bari ya abin nan dan Maryam ba za ta kai wajen ba to yace rajulun namiji daya wa imra'atani da mata biyu fa shahida lahu ala haqqihi zalika sai suka yi wa mutumin nan da yazo yace yana bin mai yanta wannan bashi suka masa shaida tunda bashi ne kan ai anasan alqur'ani ma akwai wannan yawa ko da ba indai ba a samu shaidu biyu maza ba aka samu mata biyu haɗe da namiji ma wannan ya wadatar to fa inna zalika yusbitu alhaqqa ala sayyidil abdi to ai wannan zai tabbatar da haƙƙin nan na bashi akan mai mallakar bawan ko tunda mai da'awar bashin ya samu abin da ya isa shaida ɗaya namiji da kuma mata biyu a madadin namiji wato ɗaya kaga sun zama shaidu biyu kenan wanda shaida ce da ake gudanar da ita a al'amura na dukiya to kaga wannan zai tabbatar da haƙƙin mai mallakar ba wato haƙƙin mai bin bashin nan akan mai mallakar bawa hatta to radda bihi ataqatu abinda zai kai ga a maida yantawar tata a fasa in ya zama bai da wata dukiyar kenan da za a iya biyan bashin da ita shine abinda ake nufi saboda baya halata mutum ana bin sa bashi yace bari ya ji falalar yanta bawa ko baiwa ya yanta baya ba daidai bane bai ma inganta ba saboda haka in ya tabbata cewa lallai akwai wannan bashin shaida daya namiji da shaidu biyu mata sun shaida masa gaban alkali bashin sa ya tabbata shi kuma mai bawan nan baya da wata dukiya da za a waiwaita a biya mutumin ya nemi bukatar bashin sa lokacin biya yayi to sai a fasa yantawar yawa in ya so sai a saida bawan a biya bashi idan lam yakun sayyidul abdi malun ghairul abd yawa idan ya zama mai mallakar bawan bai da wata dukiya an banda bawan wannan na ishara zuwa ga cewa bai halatta ba mutum ya yanta bawa matukar ana bin sa bashi haka yake kuma ba a yin sadaka ta tadawi ba a sadaukarwa ta tadawi in akwai haƙi wajibi ai bai halatta ba ka dauki kwanan dawarka ko masara ko alkama ko shinkafa da iyalanka suke matukar bukata yanzu ka ba wani miskini ko fakiri misali ka bar su saboda wajibi ne na farko a kanka wani zai iya ba wancan irin wanda bai da larura irin taka amma iyalanka su ma sai dai in za su koma su yi barar saboda haka bai halatta ka bayar duk da falalar da ke cikin bayarun allahumma illa sai dai in wata larura ce ta musamman in ba a yi hakan ba akwai barazana ta halaka ko jikata matuka to wannan abubuwa da halat istisna'iya su wa'annan daban ne amma dai haka a yanayi na ɗabi'a bai halatta a yi haka ya ce to yuridu an yujiza bi zalika shahadatan nisa fil ataka wai mai faɗin wannan yana nufin ya halatta shaidar mata wajen tabbatar da yanci ko yantawa in ya kawo wannan mas'alar yana son ya kafa hujja da ita akan cewa ai mace za ta iya shaidawa wani akan an yanta shi kuma a karɓa wanda zalika laysa alama qala ai wannan ba yadda ya faɗa ba haka bane an aka duba ai daban-daban ne a nan wato sai da aka yi yantawar kuma ba wanda aka yanta din ne wato aka yi inkarin yanta shi ba ya kawo shaida ko ba haka ba shi maganar ai ba a samu wani korafi ba dangane da tsakanin mai yanta da wanda aka yanta ladai wanda ya ga cewa dukiyarsa ta yi nisa ƙarshenta in ya yi shuru shi wannan baya da wata dukiyar kuma shanin bawa dukiya ce mai yawa ta yi ya kasa biyan bashi saboda haka ya yi korafi domin a fasa tun da dai haƙƙinsa ne to ai akan bashi suka yi shaida yawa ba akan yanci ba saboda haka kamar an hargitsa abin ne yawa wannan shaidar ai an yi ta ne don a tabbatar da bashi akan mai yanta bawa yawa ba wai an yi ta bane wai domin tabbatar da an yanta bawa ba wannan ma masalu zalika ai misalin wannan yawa ar-rajulu ya'tiqu abdahu mutum ne ya yanta bawansa summa ya'ti dalibul haqqi ala sayyidihi bi shahidin wahidin sannan mai neman haqqi yawa bashin kenan ko wani haqqi na ijara ai ba bashi kadai ba ko da yake ko ma menene dai in dai haƙƙinsa ne ka iya kiransa bashi haƙƙi ne dai a kansa wani aikin kwadugo ne mai yawa, wani aiki ne na ladan haya misali duka da yawa, ai dukansu dai haƙƙi ne da ke lazimtar mutum kaman bashin kuɗi ko na wani wata dukiya da ya karɓa ranci. Yawa ya ce summa ya ati ɗalibul haƙƙi ala sayyidihi, mutum ne ya ƴanta bawansa sannan mai neman haƙƙi mai bin bashi mai bin haƙƙi sai ya zo ala sayyidihi akan wanda ya mallaki bawan ya ƴanta shi bi shahidin wahidin, ya samu shaida ɗaya fayalifu ma a shahidihi sai ya rantse tare da shaidarsa. A yau shaidar ɗaya ma ya samu kawai, ba ma mata ba mace ko ɗaya ma balle biyu, amma dai yana da shaida ɗaya akan cewa yana bin mutumin nan bashi ko kuɗin haya ko wani kuɗin kwadugo. Faya liyu ma shahidi sai ya rantse tare da shaidarsa guda ɗaya. A yanzu akan ƙadiyar bashi ake magana, suma yastahiqu haqqahu, sannan sai cancanci haƙƙin nasa. Yawa matuƙar ya samu shaida ɗayan da alƙali ya gamsu da adalcinsa, sannan ya tabbatar da gaskiyarsa ta hanyar rantsewa, shikenan haƙƙinsa suma yastahiqu haqqahu, ya cancanci haƙƙin nasa. Wa turaddu bi zalika ataqatul abd, da wannan kuma za a ainihin fasa ƴanta bawan sai a fasa ƴanta shi idan ya zama babu wata dukiya da za a biya wannan haƙƙin na bashin ne ko na wani haƙƙi daga cikin haƙoƙin dukiya. Ina fata ana fahimta. Kaga misali na bikin, kaga wannan shi fi yiwuwa ƙasa ma, don wancan an samu shaidu biyu mata ko yawa haɗe da bai ma buƙaci sai ya rantse ba shi. To aw ya'ti ar-rajulu qad kana baynahu wa bayna sayyidi al-abd mukhalatatun wa mulabasatun, ko kuma mutun yazo wanda aka samu tsakaninsa da mai mallakar bawa mukhalatatun wa mulabasatun, cuɗanya daga wuraya ta mu'amala kenan. Fa yasumu anna lahu ala sayyidi al-abd malan, sai shi wancan ɗin sai ya ce ai yana da dukiya da yake da ita a kan mai mallakar bawon, dukiyar bashi ko wani abu mai kama da haka. Fa yuqalu li sayyidi al-abd, ana sai a ce mai mallakar bawon ihlif ma alayka madda, a rantse cewa abinda ya da'awa ɗin nan yana binka wato baya binka. Fa inna kala wa aba an ya halifa, idan ya kasa rantsewa ya ƙi ya rantse, wannan in babu shaida kenan a ɓangaren wancan, na dama kullum albayyinatu alal mudda'i, shi da ya ce yana bin sa ɗin bai samu shaidan ko ɗaya ba ma yanzu, in ya samu shaida ɗaya aka ganin ne za a ce a karɓi shaidan a sa ya rantse, to yanzu ba ya da shaida ko ɗaya, kuma ba za a ce shi ya rantse ba a matsayinsa na mai nema ko shaida ɗaya ma bai da shi ko a dukiyar mu. Saboda haka fa yaz'umu, shi yasa ma aka ce ya raya ya ce wai, in ka je za'ama azza'am rayawa, mutum kaman wato abin bai da ƙarfi ko asali sosai, ko da yake za'am a larabci wani lokaci yakan zo da kan abin da aka tabbatar bisa haƙiƙa, amma dai yawanci istimalin yana nuna wai kaman a ce wai ya ce kaza, sai ce wai yana da wata dukiya akan mai mallakar bawan nan, tunda waiwai ne ba shaida. Fa yuqalu li sayyidil abdi, to tunda bai da shaida aka mana nace inda yana da shaida ɗaya adali a ce ya rantse madadin shaida na biyu, tunda dai maganan bashi ne, to bai da shi, to haka sai a waiwayo ga mai mallakar bawa dan ya rantse ya kubuta ko ihlif, yawa ka rantse, yawa madda abin da ya da'awa din nan ma alayka tubaya kanka. Yawa asalin sa ce kake jumlar kama kaddara a ce ihlif ala anna ma alayka madda, yawa ka rantse akan cewa abin da ya da'awa din baya kanka, baya binka. To fa inna kalawa ba an ya halifa, shi wancan mai da'awar yana bin bashi bai da shaida, shi wanda ake nema a gurin sa kaga an bashi damar ya rantsa tunda yayi inkari kullum fa in kaga ana duk wani dogon zance an samu musawa ne muso ne ko ba haka ba amma mutum idan ya kai wani ƙara yace yana bin sa ko nawa ne shi wanda kai ƙarar sa yace na'am ya amince haka lamarin yake ai yayi ikrari ba buƙatar kawo shaidu ba buƙatar komai yanzu haƙi ya tabbata matuƙa yana cikin hayyacinsa ba wata barazana ba komai ya san abin da ya faɗa shi kenan ai haƙi ya tabbata sai ƙoƙarin komai da za a warware rigimar to amma in yace a'a ba haka bane ya kore abin gaba ɗaya ko kuma ya kawo su tafasilu wasu bayanai na daban to anan ne za a buƙaci kawo shaida yawa tunda ya musa kai da ka shigar da ƙara to kawo shaidu in ba shaidu to kaga shi wanda ake nema a gurin sai ya rantse sai ya kubuta albayyinatu alal mudda'i wa lam yu'lam man ankar to shi ma din da ya samu damar rantsuwa fa inna kala sai ja da baya annukul shine janyewa ja da baya a barin wani abu wa ba an yi hadifa ya ki ya rantse hulifa sahibul haqqi to anan sai a rade rantsuwa mai haƙƙin sai a koma gare shi yawa sai a rantsar da shi yanzu shi wanda ya zo ya ce yana bin bashi bai da shaida ko ɗaya abinda ya baiwa wanda ake ƙararsa dama wato abinda ya baiwa wanda haka abinda ya baiwa wanda ake ƙararsa dama ya rantse ya kubuta ko ba haka ba to shi kuma da ake ƙararsa bai rantse ba to fa sai a koma hulifa sahibul haqq sai a rantsar da mai da'awar haƙƙin yawa mai da'awar yana da haƙƙin sai a ce ya rantse sai ya zama kasawar ko ƙin rantsuwa daga ɓangaren mai nema haɗe da rantsuwarsa kamar dalilai ne guda biyu ko ba haka ba yawa in yana da gaskiya ba a bin sa to da ya rantse mana tunda ya yi inkari ya ƙi rantsewa shi kuma nan bai da shaidu amma yanzu ya yarda ya rantse wancan ya ƙi rantsewa kaga hujja ce ƙarina ce alama ce mai ƙarfi sannan shi mai nema ya daddage ya rantse da Allah akan gaskiyarsa akan haƙƙinsa to kaga an samu misali shaida ta nan akan al'amarin bashi to sai a rantse yau a rantsar da shi wa sabata haqquhu ala sayyidil abd haƙƙinsa sai ya tabbata akan mai mallakar bawan nan kaga anan ba a samu shaida ko ɗaya ba ma amma da abin ya jujjuya yawa rantsuwar da ta dawo hannun mai nema sai ta bashi gaskiya akwai ma malaman da suke cewa an yi haka an cewa wanda ake nema a gurinsa ya rantse tunda ya yi inkari bai rantse ba kawai sai a ba wancan gaskiya ba sai an yi raddul yamini ba amma dai mazhaban malikiya da wasu da dama sun ce lallai sai ya rantse din wanda kuma wannan shine a hawatu fa yakunu zalika yuraddu yaruddu ataqatal abdi idza sabatal malu ala sayyidihi kaga wannan mai sai ya zama za a fasa za a fasa yantawar bawa idan dukiya ta tabbata akan mai mallakarsa hanyoyi ne da dama dai duka da aka tabbatar ba mudun shaida amma abin da ya jujjuya tunda dai an kai ga wannan mataki na karbar shaidar to in babu dukiya wata dukiyar a hannun mai yantawa to sai a fasa yantawar don a biya haƙƙin da ya wajaba wato yana ƙoƙari ne shi Imam Malik da waɗannan aqisa yawa kiyasan da yayi ya tabbatar maka cewa ita shari'ar tana jujjuyawa ne bisa hikima yawa to saboda haka ba ko da yaushe ne za ka ɗauka abin bai ɗaya ne haka ba abinda aka karɓe shi a wata sura to sai ka ga kuma ba za a karɓe shi ba ko abinda ya zama dole sai an same shi a wata sura a wata ba za a same ba sai an same shi ba kaga a misali na farko an samu shaida ɗaya tare mata biyu yawa na biyu an samu shaida ɗaya da rantsuwa wannan ko ba a samu wani shaida ɗayan ba a samu shaida ɗayan ba ma amma dai saboda nukulin da wanda ake nema a gurinsa ya bada dama shi mai nema ya rantse sai ya rantse duka aka tabbatar da haƙi kuma kasancewar duka abin ya biyo bayan yantawa da shi mai mallakar bawaye kuma ana bin sa bashi in an shiru haƙƙi zai saruwanta aka jaza aka halatta wannan ne haƙƙin kuma tunda ba wata dukiyar sai a fasa yantawar domin a sayar da shi a biya bashi kala wakaza imam malik yace wakazalika aidan kamar haka har ila yau ar-rajul yankihu al-amata fa takunu imra'atuhu mutum ne sai ya auri baiwa sai ta zama matarsa lamarin mallakar bayi abu ne wanda yake dadade a duniya kafin zuwa musulunci ma akwai shi ainin al'ummomi daban-daban musulunci da yazo ya halatta shi a sababi irin nasa da tsari irin nasa da sharuɗa irin nasa wanda ya tanaji yanayi da kuma koma mai kyau ga bawa har ma ya ainihin shimfiɗa hanyoyin ƴantuwar bawa ko da abubuwan duka yanzu sun zama tamkar tarihi a san kuma abin da Allah zai ba nan da kafin duniya ta ƙarasa to amma dai hukunce-hukuncen ga suna a rubuce wanda littafi sama da shekara 1200 yana nan a cikin al'umma musulmi Allah masha Allah to kamar haka har ila yau mutum ne sai ya auri baiwa mun san cewa ya halatta auri baiwa bisa wasu sharuɗa masu tsauri da shari'a ta shimfiɗa cewa in ya zama darura in bai aure ta ba akwai tsoron aukawa cikin alfasha kuma ba zai iya auren ya ba to wannan shi ne to sai ya auri baiwa ta zama matarsa to ya halatta ɗaya auri baiwa kamar yadda ya halatta wato baiwa ta yi aure da ɗa ya halatta ɗaya auri baiwa idan akwai irin wannan uzurin kamar yadda ya halatta ita ya ta auri bawa shi ma in ta yadda ba ta yi da sawa ma in ta yadda ya ce mutum ne yanki wal amata ya auri baiwa fa ta kunu amrata ta zama matarsa fa ya ti sayyidul amati ila ar-rajuli allazi tazawwajaha sai wanda ya mallaki baiwar ya zo gun mutumin da ya aure ta dama mutum ba zai aure baiwarsa ba da ya mallaka in yana buƙatar ta kwanciya da ita zai iya tasarri dinta ya halatta gare shi tunda mallakarsa ce amma dai ba da matsayi na igiyar aure ba ba sa haɗuwa ga mallaka ga kuma wato aure sai dai mallakar kawai tunda mallaka ita ma sababi ne na halaccin shi kenan daga ran da ma mutum ya mallaki matarsa baiwa ko yanga to auren ya ɓaci sai dai ta koma ta zama surriya to sai mai ita ya zo ya ce wai ya faɗa mijintan da ya aure ta fa ya ƙulu ya ce ibta'ata minni jariyati fulanata anta wa fulanun bi kaza wa kaza dinaran ina tuna maka fa ibta'ata minni ka saya daga gurina jariyati fulanata koyan garnan tawa wance wacce kake zaune tare da ita matsayin matarkan nan kuma fa saye ta kai da wani kai da wani kun saye ta dinari kaza da kaza misali fa yunkiru zalika zawjul amati sai mijin baiwar yace a ba ai haka ba yayi inkari ya musa fa yati sayyidul amati bi rajulin wa mar'ataini to sai mamallakin ku yangar yazo da mata biyu yau da namiji ɗaya kai birajulin mura'atayni yazo da namiji ɗaya da mata biyu ba an samu shaidu cika ko ba na sha'anin dukiya tunda kuma magana ce dake ake yi fa yashhaduna ala ma qala sai waɗannan shaidun namiji ɗayan da kuma mata biyu sai suka yi shaida akan abinda mai mallakar kuyangar ya faɗa cewa shi wannan mutumin yanzu haka matar da yake tare da ita to yana da kaso muhimmi ko rabi na mallakarta shi kuma mallaka ko mallaka ko da dai hadaka ce to mallaka ce ba za ta bari auren ya inganta ba to kaga fa yasbutu bai'uhu wa yahiqqu haqquhu, to kaga anan cinikinsa ya tabbata, shi mai kuyanga yanzu sai a tabbatar da cewa cinikin ya tabbata. Wa yahiqqu haqquhu, kuma haƙƙinsa na ainin a biya shi a matsayin ciniki din nan ya tabbata. Wa tahrumul amatu ala zawjiha, kuma kuyangar daga lokacin sai ta haramta akan mijin nan nata a matsayin wato matar aure. Wa yakunu zalika firaqan bainahuma, sai zama rabuwa a tsakanin su, ba za su zarce su ci gaba da zama a haka a matsayin miji da mata da igiyar aure ba, a dole sai wannan auren ya mutu ta yi idda. Yawwa, duk da an yadda ya yi sadaka da ita, to amma yanzu sai ya sake ta kuma ta yi idda. Yawwa, in ta yi idda, to in ya so ta zama yanzu yadda dai ko idda irin wanda kuyange suke yi, saboda haka daga nan yadda ta kai matakin da duk wanda yake so ma zai aure ta ko ya mallaki ta, shikenan. In ya ga dama sai ya bar wa kansa ita, shikenan. In kuma ya aure da ita amma dai ba zai ci gaba zama da ita haka ba, sai ya sake ta, sai sun rabuta ita. Wa shahadatun nisa'i la tajuzu fi talaqi, amma ai anan ma an san shaidar wato mata ba ta halatta yawa a sha'anin saki. To amma yanzu ai ba wato akan sha'anin sakin bane asali, shi ma abin ya rabi magana sakin ne, ko ba haka ba? Ya rabi wato abin a maganan shaida akan cinikin ne, tabbatar cewa wato sun sayi baiwar ainihin daga wurinsa ne. Yawa, saboda haka ba a kwatsa wannan da wannan a haɗa su. Yawa, kowace matsala tana cin gashin kanta ne. Qala Malikun, Imam Malik ya ce, wa min zalika aidan, yana daga cikin irin wannan ɗin, ar-rajulu yaftari ala ar-rajuli al-hurri, mutum sai ya kazafi, shi ne ya ƙirƙire akan namiji wanda yake ɗa ba bawa ba. Faqa alayhi al-haddu, to kaga tunda ya kazafi ga wanda yake ɗa ne ba bawa ba, za a masa haddi. Fayati rajulun wa mar'atani fayashhaduna, to sai wani namiji da mata biyu suka zo, fayashhaduna, sai suka shaida, annal ladhi iftariya alayhi abdun mamlukun, cewa wannan kafin a zartar da hukunci, wannan ɗin fa da aka masa kazafin wato bawa ne mallakakke, shi kuma nakasacce ne a barin cancantar wato ainihin a yi haddi ma wanda akan wanda ya masa kazafi. Shaidar kaga ta amfani mai kazafin, tunda ta tabbatar da cewa shi bawa ne, ba a haddin kazafi ga wanda ya masa kazafi. Fa yada uzalika al-hadd anil muftari, to sai shaidar ta wannan namijin da kuma ta biyun da suka tabbatar da wato cewa bawa ne shi wanda aka ma kazafin, so wannan shaida sai ta sarayar da shi ne, ta sauke haddin a barin mai kazafin, ba da an waka alaihi, bayan ya auku akansa, wato ya cancanta, bayan da an ce lallai ya cancanta a yi masa. Gashi kuwa wa shahadatun nisa'i la tajuzu fil firyati, shaidar mata ba ta halatta akan kazafi, tunda haddi ne. Shi ma wannan ai ba wai kan shaidar ba wai kan kazafin ne suka yi shaida ba, akan tabbatar da bautar yawa shi wanda aka yi wa kazafin ne, saboda haka abin yana rabar matsalar ne, ba hakikata bane. Qala Malikun, Imam Malik ya ce, wa ma yashbihu zalika aidan, yana daga abin da ke kama da wannan har ila yau, mimma yaftariqu fihi al-qada, daga ababen da hukunci ke bambanta. Ai duk a wannan mas'alolin mun ga hukuncin yana bambanta ne saboda manaƙin sa maratayin sa ya sha bamban ko ba haka ba. Yawwa, wama madaminas sunnati, kuma haka abin da ya shude kuma daga sunna abin da ta karantar, annal mar'ataini yashhadani ala istihlali sabi, cewa mata biyu adalai su kadai suna yin shaida kuma a karba akan kukan yaro jariri da aka haifa. Mutum ne ya mutu ya bar dukiya, mata zana da ciki, to kaga cikin nan dole za a yi la'akari da shi cikin gado. Idan har a haife shi ya zo da rai da rayuwa tabbatacciya, ko da ya mutu to dai rabonsa ya tabbata, sai masu gadansa sai su gada. To amma bai zo da rai ba, ko an barar da shi bai kai ma lokacinsa ba, kaga babu lissafin wani. To in shaidu biyu mata adalai sun shaida akan kuka, sautin istihlali, kururuwar kukan shi ne istihlali, to fayajibu bizalika mirasuhu hatta yarisa. To da wannan shaidar da za su yi, shaidar wato sai gadan yaron jaririn da aka haifa ya kuka din, to sai ya tabbata ya zama wajibi hatta ya rasa har sai ya yi gadan, ya cancanci gadan. Wa yakunu maluhu liman yarithuhu in mata sabiyu, dukiyar tasa da zai gada sai ta zama ta magadansa in ya mutu, in yaron ya mutu. Ai da yawa zai zo da rai din, a haƙaƙi ya zo da rai ya yi kuka sosai, ko ya yi jijjiga sosai, ko ya yi fitsari, abinda da ke ƙarinar da ke nuna cewa lallai akwai rayuwa, su koyi atishawa, suna faɗa a sharhunan littafin furu'a. To ya samu wannan, an tabbatar ya zo da rai ya koma, to za a ware rabonsa. Kamar yadda kowane namiji, wani ma yana ta yana tirani, yana gwada zo ne ƙarfa, amma dai an zo raba gado ba za a ce shi wannan a ɗan san masa, tunda duniyan ma ɗan bai yi ma iskar ta ba sosai. Sai da ya zo da rai shi kenan, magaji ne. In namiji ne ya rabon namiji za a ba shi cikakke, in mace ma haka. Walaysa ma'al mar'ataini allataini shahidata rajulun wala yamin, kaga a wannan kuma sai zama da yake halatun ne, hala hasa, yanayi ne na musamman, tare da mata biyun ma da suka yi shaida, ba namijin ma anan, ba a musu, ba a lika musu namiji ba. Wala yamin, ko ba a ce sai sun rantse ba, ko ɓangaren masu buƙatar gado sai sun rantse ba, kawai an yadda li annahu mimma la yatilu alaihi rijal, abu ne wanda maza ba sa jibintarsa, sun kayinsa. Yanda mace take haihuwa, mata ne suke zuwa gurin, ba maza ba, saboda haka su maza labari za a ba su, shaida kuma wanda ya ga abu dahir ko ya ji shi shine yake karɓa. Wa kad yakunu zalika fil amwali al izami, kuma tana yiwa wannan shaida za a karɓe ta akan dukiyoyi manya, min azabi wal warik, na zinari da azurfa, wa riba da gidaje, wal hawaidi da lambuna, riba jam'u rab'in gida kenan, riba gidaje, wal hawaidi jam'u haidin, basatin gonaki, wato ma'ana lambuna, wa raqiqi da bayi, kamar wannan zamani a ce manyan motoci, gidaje, dukiyoyi dai da yawa. Wa ma sai zalika min al'amal, da wani wannan da daga dukiyoyi, amma dan wai ga wurtar dukiyar ba za a ce ba za a karbi shaidar mata biyu nan adalai akan cewa dan ya zo da rai ba, za a karba, za a karba. Saboda haka kowace hala yadda ta zo haka shari'a take tafi da ita, kuma za ka ga akwai hikima a irin wannan. Idan aka ce sai an samu shaidan namiji adali haɗe da su, kaga al'amari ne da galibi maza ba sa kusa, yawa sai matan. Walau shahidati imra'atani ala dirhamin wahidin aw aqalla min dhalika aw aksara lam taqda shahadatuhuma shay'an wa lam tajuz illa an yakuna ma'ahuma shahidun aw yamin, yace kaga da a ce mata biyu za su yi shaida akan dirhami daya in ba irin wannan kadiyar ba ko ta shaida akan rayuwar jariri da aka haifa ba da mata biyu za su yi shaida akan dirhami daya tak ko abin da ya kaza haka ma da aka yi jayayya har ta kai ga a gurfana gaban alkali to amma dai ba shaida sai mata biyu su kadai yawa lam taqda shahadatu ma shi shaida su ba za ta tabbatar da komai ba alqalu na ala isbat kenan yawa shaida su ba za ta tabbatar da komai ba yawa wa lam tajuz ba za ta halatta ayi aiki da ita ba a tabbatar da hukunci illa an yakuna ma'ahuma shahidun aw yamin sai dai in suna da shaida daya tare da su yawa aw yamin ko kuma a hada da rantsuwa ya lokacin yake amma ya tsaya ko da saura to bari mu gani qala malikun bari mu inda dai qala malikun maliki yace ومن الناس من يقول cikin mutane akwai wanda ke cewa la takunul yaminu ma ash-shahid al-wahid wai ba za a sa ba zai yi ba rantsuwa tare da shaida daya kaga kenan la alla mai fadin wannan bai ji wancan hadisin ba da muka karanta a baya ko ko kuma in ya ji shi ma shi ta hanyar da hadisin ya zo masa bai gamsu cewa hadisi ne ingantacce ba da za a yi aiki da shi ka san suna da ayoyi ba suna da dalilai da yawa da suka bayar a irin waɗannan don ba wanda za ka samu ko ba imami ba in dai mutum musulunci da gaske yake a ce maka hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wani dalili haka kurin mutum ya ce shi ana la ashabu ila hasa li ra'ayin mukhalif la yumkinu hadha li kulli muslimin jad ba da ai musulmin gaske yayi irin wannan balle ma ai imami to amma akwai dalilai da dama wani lokaci shi ko bai san hadisin ba ko kuma ya san shi ya masa wata fahimta daban ko kuma ya hanyar da hadisin ya zo masa ba ta da ƙarfi yace waya tajibi qauli llahi tabaaraka wa ta'ala wa qawlu al-haq yawa kuma yana kafa hujja da fadin Allah tabaaraka wa ta'ala wanda lalle maganar sa ita ce gaskiya babu shakka inna azzakal hadisi kitabullah yawa saboda ku kullun sai dai kuskure ya zama ta bangaren dan adam bangaren bawa ba Allah ba subhanahu wa ta'ala hadisi mai suka inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai zama shine mai kuskuren ba sai dai masu sharhi ko bayani yawa masu fahimta su za su yi kuskure in hadisin ya inganta yace wasashiru shahidaini min rijalikum ku kafa shaidu biyu akan bashin yawa daga cikin mazanku maza biyu adalai fa lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna min ash-shuhada in ba a samu maza biyu ba to a samu namiji daya da mata biyu cikin wanda kuka yarda da su cikin shaidu yaqulu yana cewa fa lam yati bi rajulin wa imra'ataini fala sha'alai shi mai kafa hujja cewa ba za a yi hukunci da shaida daya tare da rantsuwa ba ai ayar tana faɗa ne cewa lalle ne in ba a samu shaidu biyu ba to a samu shaida daya namiji shaidu biyu mata saboda haka idan ba a safa illam yati bi rajulin wa imra'atin fala shay'a lahu haka ne ko haka ne ko yaqulu yana cewa fa illam yati bi rajulin wa imra'atayn fala shay'a lahu in bai zo da namiji daya ba da mata ba to bai da komai wala yahalluhuma shahidi ba za a ci ya rantsa ta da shaidar sa daya ba yana mai kore wannan mas'ala ta cewa wato yughda bi shahidin wa yaminin fil amwal afiku daidai da wancan hadisin da muka fara karantawa wanda kuma sahihi ne kamar da aka yi bayani a baya kala malikun imam maliki shi fa min al muhajjati ala man qala zalika al qawl yana daga cikin hujja ala akan idan aka ce al hujjatu ala hujja da za a dora akan mutun don ayirin jaye akan sa amma aka ce aminal hujjati li to mana hujja da zai iya karfafa bangaren sa da ita to yana daga cikin hujjar da za a fade ta a dora ta akan sa an yu qala lahu a ce masa ara'aita law anna rajulan yad'a ala rajulin malan yanzu da wani mutum zai da'awar wata dukiya akan wani alaysa yaliful madlubu ma zalika alhaqu alai shin wannan da aka nemi dukiyar a wurin sa yayi inkari yawa wato ba zai rantse bane cewa babu haƙin akan sa bima'ana in shi mai neman bai da shaida ko ina dawa za a yi wanda aka nema a gurin sa tunda ya inkari sai abin nan sai ya rantse ko fa in halafa badala zalika anhu idan ya rantse to haƙin ya saraya a barin sa tunda shi wancan bai da shaida wa inna kala anil yamini in kuma ya kasa rantsewa shi mai nema bai da shaidu an ce ma wanda ake nema a gurin sa rantse ka kubuta shi kuma ya kasa rantsewa kuma ya kira rantsewa kullifa sahibu laki sai a sa komawa gurin mai ƙara mai haƙƙi sai a ce masa ka rantse ko ba haka ba inna haqqahu la haqqun ya rantse cewa lalle haƙƙin nasa gaskiya ne haƙƙin nasa da yake da awa gaskiya ne shine ma inna haqqahu la haqqun ai haka ne ko jumlar sai ya rantse wa sabata haqquhu ala sahibi sai haƙƙin nasa kuma ya tabbata akan dan uwan nasa kaga anan abin yanda ya juya ba tare da shaidu biyu da yake da su ba yawa ka gani amma tunda shi madlub ya kasa rantsuwa sai ya dawo rantsuwa sa kawai ta wadatar da shi madadin shaidu biyu fa haza ma lakti lahu fi indana inda ahadin minan nas wala bi baladin minal buldan wannan wato shine abin da babu sabani kansa ainin a wurin wani ɗaya cikin mutane kuma ba a gari ɗaya ba a kowane gari ma cikin garuruwa ana malamai ba wai iya mu a Madina ba a Kufa in ka je a Basra in ka je a ina ina ne duk in ka je haka za ka ji fa bi ayyi shay'in akaza haza da wani abu ya karɓi wannan idan ka ce wancan matsala ta shahidu ne amin bata cika misali mudun shaida ba saboda ayar to ai shi hadisi yana kebe wasu abubuwa ƙari akan abin alqur'ani yazo da shi ko ba haka ba yawa to kaga anan ma shaidu biyu su ne suke tabbatar da haƙƙin ko kuma a'a aƙalla tunda bashi ne dukiya ce aƙalla a samu shaida ɗaya ta da rantsuwa to shaida ɗayan ma ba a samu ba a yanzu amma dai saboda nukuli yawa ja da baya kasa rantsuwa daga bangaren wanda ake nema a gurin sa sai ya ba wa shi mai nema dama rantsuwarsa kawai ta tabbatar masa da haƙi ko ba haka ba na ma ce akwai wasu tsararru da suke cewa ma ai da zarar shi wanda ake nema a gurin sa ya ki rantsewa duk da wannan mai neman bai da shaidu to shi kawai sai a maida masa haƙi amma dai mafi inganci shine ya rantse tukuna dan ya ƙara tabbatar da janibin nasa yace au fi ayi mawdhi'in min kitabillahi wajada ko kuma a wani guri ne a littafin Allah ya same shi wannan radin Imam Malik ne fa ina aqarra bi hadha falyuqrir bil yamin ma ash-shahid in ya yadda cewa za a iya yin ayraddin rantsuwa zuwa ga talib yayin da madlub ya nukuli to ya yadda cewa shahidin ma al-yamin shi ma sahihi ne wallam yakun zalika fi kitabillahi azza wa jalla koda dai wannan babu shi a nasin littafin Allah mai girma da buwai wa annahu la yakfi min zalika ma madamina sunna abinda ya tabbata ya zarce na sunna din ya isa ai istisna'i yawa ba wai karo bane da abinda aya ta zo da shi karin bayani ne walakin al mar'u sai dai mutum kadi yuhibbu an ya'rifa wajha sawab zai so ya san ya fuskar daidai take wa mawqi al-hujja kuma inda hujja take tayi mutum bai gane bane zai iya fadin wannan to sai a warware masa amma dai bai kamata a ja igiya ba to in an kai ga wannan fa fi hadha bayanu ma ashkala min zalika insha Allah ta'ala cikin wannan abin da muka fada akwai bayani abin da ya rikitar na daga wancan ninka in Allah ya so to Allah saka wa Imam Malik da ire-iren cikin a'imma Allah ya ba su zurfin nazari sosai al-Imam Shadibi a cikin muwafaqat yake cewa su mujtahidan nan Allah ta'ala ya ba su wato hangin nesa da gano wato masadiru shar'i wa mawariduha, kamar mutun ne yana kan wani tudu, yawa yana hango yadda abubuwa suke shigowa, yadda suke fita, yawa kamar mutun ya can sama, yawa yana kallon wasu abubuwa ƙasa da shi yadda suke kaiwa da kawowa. Haka Allah ya ba su fahimtar shari'a fiye da yadda waɗanda suka zo daga bayansu ko waɗanda ba su ba suke kallon abu. Mutum da wuri sai kaga mutum ya ce maka ba na tare da imamu wani an, ba tare da shehu wani an, ba to amma nazarin sa tsokake ne, dan abin da ya sani takaitacce ne, waɗanda zai ya hadan irin yanda su din su kalli wani su, to da sai sai wato sai mamakin yanda suke fitar da abubuwan. Allah ya samu dace. In ka duba yanzu misali kamar littafin Mudawwana ta Imam Malik din, fatawoyinsa ba shi ya rubuta ba da hannunsa, almajiran sa yanzu suka rubuta. Asad ibn al-Furat almajirin Ibn al-Qasim ne, yawa shi ya tattara shi asali. Shi ma Ibn al-Qasim tambayarsa ake yi, me kaji Imam Malik ya faɗa akan mas'ala kaza, sai ya ce kaza, sai wancan ya rubuta. To in Ibn al-Qasim ya ce shi bai da mas'ala da ya sani, wato bai san wani abu ba da Imam Malik ya faɗa akan wani, sai ce to kai me ka fahimta daga midan, sai ya faɗa sai ya rubuta. Wani lokaci kuma ya ka rawaito hadisi inganta, to za ka ga abubuwan mamaki da yawa. To haka sauran ummahat din da tafi, to duk mazhabin kuma haka suke. Kamar kitabul ummi na Imam Shafi, haka za ka yi ta gani fikra wadda za ka yi mamaki. Amma dama tun da addinin Allah ya jibince lamarinsa, sai ya tanada masa isassu waɗanda za su yi irin wannan. Amma jafa'i ne a ce mutanen ƙarshe, kusan ƙarshen ƙarshe, irin mu yanzu da littafin ma bayan an yi muktasarat, an yi komai da komai, ya tsuke shi ma ya gagare mu karantawa. Ko mu karanta ba ma fahimta, saboda gaba ɗaya mun samu kanmu ma a wani zamanin da abinci ma kurin ya isa gigita kowa. Ba malami, ba ɗalibi, ba ɗan kasuwa, ba manomi, ba kowa ma abinci kawai. Allah ya mana sutura da afuwa. Allah ya raba mu da zalincin azzalimi. To sai mu tsaya, Allah ya mana afuwa. Subhanakallahumma wa bihamdika.